Ba sauraron mu sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5. Da radio amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga garin Washington DC ke muku marhaban lale a shirin na wannan lokacin. A Abuja, Najeriya, idan an dace za a ji rahoton cewa an buɗe wani babban taro na kwanaki uku kan makomar tafin Chadi. A Najeriya har ila yau, a yayin da kungiyar kwadago ke cika shekaru 40 da kahuwa, wani mai fashin baki ya ciza ya hura.
Banda tara gunduna ba abin da suka sa a gaba.
Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu ne. A bayyana ra'ayi kan mafita game da rashin tsaro a makarantu a arewa maso gabashin Najeriya da sauran matattaran matasa musamman ma 'yan mata. Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655. Muna kuma tafa da shirin wasanni, labaran wasanni a takaice. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da umarni a yau Litinin na tsagaita wuta domin ayyukan ceto daga farmaki da jiragen yaƙi da Moscow ke kaiwa kan 'yan tawayen Syria. Tsagaitawar ta sa'o'i 5 domin ƙyale fararen hula su tsere daga batakashin da ake yi a kusa da Damascus. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce daga gobe Talata Rasha za ta tsagaita wuta daga ƙarfe 9 na safiya zuwa 2 na rana a gogon yankin domin kada a rutsa da fararen hula. Umarnin na Putin ya zo ne kwanaki 2 bayan an fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wutar mai tangal-tangal na kwanaki 30 a fadin Syria, wanda kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ta baki ɗayansa ya nema. Duk da haka ana ci gaba da fada a gabashin Naghouta da ke bayan garin Damascus, babban birnin Syria, inda rahotanni suka ce an kashe akalla mutane 10 a yau Litinin, kamar yadda 'yan raji suka bayyana sakamakon ci gaba da hare-haren bom da jiragen yaƙi da wasu makamai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a shirye gwamnatinsa take ta tattauna da Koriya ta Arewa amma ƙarƙashin yanayi da ya dace. Ya gargaɗi hukumomin ƙasar Pyongyang cewa idan ba su yi watsi a shirye-shiryen da shirye-shiryenta na makamin nukiliya da makamai masu linzami masu cin dogon zango ba, hakan yana iya kaiwa ga mummunan asarar rayuka wanda babu hankali da zai iya tunani ko kuma yawansu ba. A yayin da yake magana da gwamnonin jihohin Amurka a fadar gwamnati ta White House, Shugaba Trump ya ce ta yin zaman shawarwarin na kwanan nan da Koriya ta Arewa ta yi, ta yi haka ne ta hannun shugaban Koriya ta Kudu, wato Moon Jae-in. A gefe ɗaya kuma, shugaba Donald Trump ya yi alwashi a yau Litinin na ɗaukar ƙwararren matakai domin samar da tsaro a makarantu bayan faruwar harbin kan mai uwa da wabi da ya faru a makarantar sakandare ta Florida, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 17. Shugaban na Amurka ya faɗa wa gwamnonin ƙasar a zaman tattaunawar da yi da su a White House cewar zai saka hannu a dokar musamman ta haramta siyar da injin da ke mai da bindigogi su iya sarrafa kansu da kuma wasu makaman. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Akalla mutane 4 ne suka mutu yayin da wasu 4 kuma suke kwance a asibiti a yau Litinin sakamakon fashewa da ta afku a unguwar Leicester a Ingila. Fashewar da ta yi sanadiyar lalata wani kanti da kuma gida. Ana ci gaba da binciken dalilin fashewar amma jami'an 'yan sanda sun ce babu wata alama da ta nuna fashewar tana da alaka da ta ta'addanci. Fashewar ta faru ne jim kaɗan bayan ƙarfe 7 na yamma a gogon yankin jiya Lahadi. Tunda farko jami'an 'yan sanda na Leicester sun buƙaci mutane da su ƙaurace wurin, haka sun gargaɗi kafafen yaɗa labarai da sauran jama'a da su guji yaɗa zato ko yaɗa jita-jitar kan musabbabin fashewar. 'Yan sandan sun ƙara da cewa wasu gidaje da kuma kantuna da dama sun lalace sakamakon haka an kwashe mutane daga wurin. Leicester yana nisan kilomita 177 ne arewacin London. Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da cewa ƴan matan da suka bata su 110 ne bayan wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a arewa maso gabashin kasar. Bayan da aka yi kwanaki jami'ai basu ce komai ba. Ministan yada labarai ya ce ƴan matan daga makarantar sakandaren kimiyya da fasaha da ke garin da ake kira Dapci a jihar Yobe ba a gansu ba bayan harin da mayakan sa kai na kungiyar Boko Haram suka kai a makarantar sati guda da ya gabata. Da fara da jami'ai daga jihar sun musanta sace yaran da aka yi inda suka ce wai yaran sun buye ne a daji bayan harin. A gefe daya kuma masu raji a arewa cin Najeriya na kamfe akan kafa dokoki masu tsanani domin hukunta waɗanda aka kama da yallalata da yara ta hanya yayin da iyalan ƴan kananan yaran da aka bata suka dauki matakin yin watsi da al'adar rufe baki akan irin waɗannan matsaloli game da neman haƙƙin ƴaƴan nasu.
To Naziru Ahmed Hausawa aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausar muryar Amurka. To zamu fara yada zangon ne a Abuja Najeriya inda aka bude wani babban taro kan makomar tafkin Chadi. Kai tsaye ta wayar tarho ga wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina. Hassan ya ta kaya ne?
Wato mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Ali Olunbajo shi ne bude wannan taro wanda kasashe da dama na Afrika da ma na duniya suke halartar sa, suke hadda shugabannin kungiyar tafkin Chadi da kuma shugabannin cibiyoyi na kasa da kasa da kuma na kasashen da suke da alaka da wannan tafkin Chadi kamar Najeriya, Niger, Chadi, Kamaru, Algeria, Libya, Afrika ta tsakiya da kuma Algeria in kanta. Kuma shi mataimakin shugaban Najeriya ya yi magana mai ratsa zukata dangane da yadda wannan tafiye yake sokewa yake ranewa, wanda ya bayyana cewa gwamnatin Najeriya tare da haɗin kan ƙasa da ƙasa za su yi ƙoƙari wurin ganin cewa an farfaɗo da shi wannan tafiyen Chadi.
To daman shugaban Najeriya ya yi gargaɗi ga duniya baki ɗaya cewa ba Najeriya ce kaɗai za ta sa matsala muddin wannan tafkin ya kafe ba, me ake nufi da cewa duniya gaba ɗaya za ta yi da na sani?
Wato saboda kasashe wannan tafkin Chadi wato ya kunshi kasashe ne da dama, kuma shi ne kusan na biyu a Afrika, sannan kusan na hudu ko na biyar amma duk duniya baki ɗaya, wanda yake samar da ayyukan yi ga miliyoyin mutane baya ga sauran wato amfanin da ake ci da to har da cewa wanda wato kusan miliyoyin mutane da suka rasa hanyar cin abinci a wannan tafkin Chadin, sannan kuma yake haddasa wato matsaloli daban-daban da suka haɗa na wato sauyin yanayi musamman wannan magana na tsamamar yanayi da ake da duk da
To Malam Hassan mun gode sosai a bantari numfashinka ba, za mu samu cikakken bayani daga wajenka daga bisani idan abubuwa an kammala komai da komai. To masu sauraron mu, kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za ku ko kuma dai bari mu koma kan batun wannan na ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya. To kamar yadda ba a rasa ji ba, ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC ta cika shekaru 40 da kahuwa. Kan wannan wakili mu Hassan Umar Tambuwal ya tuntubi Farfesa Abdullahi Ashafa na Jami'ar Kaduna don fashin baki game da nasarori da kungiyar ta ci ko akasin haka, inda Farfesa Ashafa ya ciza ya hura kamar haka.
To alhamdulillah, cika shekara 45 na kungiyar Kwadago, an samu nasara kuma an samu akasi wasu abubuwa.
To Farfesa, ina za a ce an samu nasara?
Na farko dai an samu nasarar haɗin kan ma'aikatan Najeriya, saboda idan ka duba kungiyar Kwadago sun haɗu kashi-kashi kuma suka dunkule a matsayinsu na kungiyar Kwadago guda ɗaya. Duk da dai cewa wasu wuraren ko ma'aikatan suna da nasu kungiyoyi, amma suka cure suka haɗu suka zama kungiya ɗaya. Na biyu kuma tattaunawa da suke da gwamnati a can baya ya haifar da nasarori da dama, musamman kuma idan ka duba ta bangaren siyasa shekaru can, musamman lokacin mulkin sojin Ibrahim Babangida, an sami wato Labour Party wadda kusan kungiyar Kodago ita ta jagoranci wannan jam'iyya, duk da cewa ba su kai ga ko'ina ba, ta aƙidar da suke ganin shi ne mafi a'ala. Sai aka samu cikas na rashin ci gaba da wannan fafataka da zama wato jam'iyya waɗanda za su iya kwato wa ma'aikata da kuma sauran talakawan Najeriya haƙƙinsu ga ainihin wato gwamnati ta gaza.
Farfesa, wannan ƙungiya tana da ɓangare, kake gani ya jawo wannan ɓangare?
To idan ka duba wato ƙungiyar Kodago ta Najeriya, dole ne su rarrabu saboda tsakani da Allah akwai son zuciya da yawa. Sannan kuma idan ka duba shugabanninsu, shugabanni ne wanda ban da tara abin duniya ba abin da suka sa a gaba. Duk wanda yake cikin ƙungiyar Kodago za ka samu suna yi ne yawanci fafutukan saboda kawunansu, saboda sun fahimci wato ƙungiyar Kodago hanya ce ta samun kuma tara abin duniya masu yawa.
Wani gefe ne aka cewa wannan ƙungiya ba ta ci nasara ba?
Rashin cin nasararsu shi ne wato kaga a ce yadda Najeriya take da ɗanbin dukiya. A ce wai ma'aikaci karancin albashi wai 18,000. Gaskiya an zalunci ma'aikacin Najeriya, an zalunci talakan Najeriya. Musamman kuma idan ka duba cewa da 'yan kasuwa da 'yan masu sufuri da sauran abubuwa sun dogara ne ka coka wajen albashin da ake biyan ma'aikata.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan. Kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan mafita game da rashin tsaro a makarantu da sauran matattaran matasa, musamman ma 'yan mata a kudu maso arewacin Najeriya. Kafin nan, ga wannan ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar dai za mu fara ne daga Kaduna, garin gwamna Wake. Kan layi a Kaduna.
Adamu Jeji daga kamfanin fate Kaduna Najeriya.
To malam Adamu, muna jinka.
To alhamdulillah, gaskiya dangane da wannan maudu'i da kuka kawo, sai mu ce to Allah ya sa dai a samu mafita akan wannan lamari.
To mecece shawarar ka? To da alamar mun samu matsala da layin ka. Har yanzu dai muna Kaduna din Wake. Kan layi a Kaduna.
To Ibrahim Kalmasi, barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin Rigasa Kaduna kuma tare da Najeriya.
To malam Murtala, muna jinka.
To shawaran da zamu ba su masu ƙasa da hukumomi, duk da dai mun san suna kokarin su, ta san ba shi ake na wajen fili fike hango su kurakurai wani lokaci, shine cewa makarantun ne ya kamata a ce gaskiya, in akwai makaranta da ke ɗalibi musamman na kuɗa, in kuma a bayan gari ne ya kai ɗalibi sama da 50, a ce an gina ƙaramin bariki a bayan shi kawai. Ko na sojoji ko na Bofors. To ina ga shi da kagayen suka zo, kafin su zo su kame yaran nan sun ɗan fafata da jami'an tsaro, yaran sai a zo a kwage su. Ita mafita kawai da fatan za a ji kuma a aiki da shi.
To mun gode Murtala da wannan shawara taka. Bari mu kaɗa jihar Kwara. Wake kan layi a Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Dallo Alhaji Garba, jina Sokoton Najeriya, mai blouse da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Bello, muna jinka.
Da abinda shahi abin da ya kamata a ɗauka matakai musamman ma a karantin ne na kwana, to ya kamata a kowace makaranta a samu wasu jami'an tsaro wanda za su kula da makarantun nan. Dai idan muka duba irin tsohon yadda ake sawa marasa wasu ƙarfin gwiwa, kaga yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo irin matsaloli akan barazanar da ake samu akan makarantun ne na kwana. Wannan ita ce gudun mata DOA. Na gode.
To mun gode mai blouse. Bari mu cilla can jihar Gombe Wake. Kan layi a Gombe.
Ni ne Muhammadu Aliyu ne daga jihar Gombe a Kamar hukumar Balanga.
To Malam Aliyu, muna jinka.
Gaskiya ina goyon bayan shawarin da wannan bawan Allah ya bayar akan a nemi karamar bariki kusa da dukkan makarantu da manya-manyan makarantu da suke yawan samun damuwa kamar haka.
kana ganin za a iya gina makarantu a dukkanin koko barkoki a dukkanin makarantu ganin cewa makarantun suna da yawa sojoji kuma ya kike ganin ko dai a danyi daidai
ina nufin da farkon gwamnati ta tallafa wurin ba gudunmawa sojoji su zauna a wurin na wucin gadi koda na wucin gadi ne ranke dare.
To mun gode sosai da wannan shawara ta ka. Bari mu je mu jihar Taraba. Wake kan layi a Taraba?
Kana magana da Uba Muhammad Dansa daga Jalingo jihar Taraba.
To wallan Uba muna jin ka.
Shawara shine ya kamata jami'an tsaron Najeriya a tabbatar cewa za a kare lafiya da kuma dukiya da musamman magana makarantun da ake yi ƴaƴanmu suna cikin zulumi a ko'ina faɗin Najeriya akan abin da ya faru a Chibok da kuma wannan gari na abin nan.
Dabcikoto, mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu saki komawa Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Usman Madati, karamar hukumar kauye jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Usman.
To ya Usman Madati.
To muna jin ka Malam
Usman. To Allah shawara da zan bada. Wato sojojin Najeriya tsakani da Allah gwamnati ya kamata ta dube su da kayan aiki na zamani. Kamata a ce har yanzu sojojin ana ba shi bindiga ne zai kare jama'a al'umma ba. A samar mishi da na'urori wanda yau idan wani ma ba soja bane ko kuma yana dauke da wani mungan makamai tun daga nesa za a fahimci wannan mungu ne a cikin al'umma. Kuma makarantunmu na mata yana da kyau duk Allah a tsara tsoro da tsaro. Gaskiya mun yi bakin cikin satar wa'innan yara duk ɗan Najeriya ya yi bakin cikin wannan. To fatanmu dai Allah ya kubutar mana da yaran nan a hannun wa'innan bayan Allah. Na gode Allah ya sa ka tashi lafiya ya Usman Madaci.
To malam ya mun gode ka yi ɗaci mu miyagu. Bari mu je mu Jos. Wake kan layi a Jos?
Mr. Benedict daga Jos.
To malam Mr. Benedict muna jin ka.
To lamarin matan yan matan nan da aka kwashe da gaskiya kaman da lauje cikin nadi. Dalilin kwashi ne kaga sai an shire sojoji kafin wannan abun ya faru. Haka nan kwanakin baya sojoji wai sun kusa su kama Sambisa gaba daya sai ana kan haka. Muna samun labaru masu kyau sai an zo wai an dakata da su daga duka hare-haren da suke yi a Sambisa. Gaskiya abubuwa kaman siyasa ake yi da jinsin Boko Haram da kuma na sace-sace yan matan nan da suke faruwa. Ba mun gane yaya me gwamnati ke yi akan irin wannan abubuwa ba.
Wato baka san a maida abun siyasa alhalin ko abun na shafar iyalai musamman masu waɗannan ƴan mata. Mun gode sosai
yana shafan iyalai
da wannan shawara ta ka. Mun gode, fatan za a ji. Bari mu je mu jihar Niger. Wake kan layi a jihar Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
Yawwa Takwara, muna jin ka.
To gaskiya wannan abu kaman mai magana na yanzu da ya faɗa abun nan fa siyasa ce kawai suka maida wannan al'amarin. To tunda in ba siyasa ba yaushe ne za a ce ga matakan tsaro an sa kuma sai a zo a dauke su sai bayan an wannan ta'asar su wajen kusan awa bakwai a ce babu wani jami'in tsaro da ya zo. In ba siyasa ba me yasa haka?
To ina mafita
Buhari dai kawai suke mazagon kasa.
To me kana son a daina kawo batun siyasa kan harkar tsaro koko dai matsalar arewa maso gabashin Najeriya?
Gaskiya abu duk abu ne dangance a rayuwa. To bai kamata a sa siyasa akan shi ba. In za su yi siyasa su bangaren su a siyasa su, amma abin da ya dangace da sashen rayuwa dan adam to bai kamata su sa siyasa akan shi ba.
Labudda, mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu je mu Port Harcourt. Wake kan layi a Port Harcourt?
Abdulkarim ne daga Port Harcourt.
To muna jin ka Abdulkarim.
Yanzu shawara na zama abin da kuma gwamnatin tarayya ta yi. Ta sa kowane makarantu dai jami'an tsaro akalla ko da na wucin gadi ne.
To
guda ba shi da khaira na.
To mun gode sosai da wannan shawara ta ka. To bari mu je mu Maiduguri. Wake kan layi a Maiduguri?
Barkin da Saidu Goza ne yake magana daga Maiduguri.
To malam Barkin, muna jin ka.
Gaskiya yau nan ban da miyan ma in dauki waya ta in buga don bakin ciki, amma maganan da Benedict ya faɗa daga Plato da kuma Bala Ibrahim da yayi maganan nan gaskiya wallahi sai in ji gani ko ne sa'a mai da cin samu nan na kama ku. Wannan abu zalunci ne kuma siyasa ne, kuma gaskiya wannan abun ka abun bakin ciki abun takaici. In ba haka ba ya za a yi sai an ɗauki sojoji a zuwa ɗauka, wa yake gaya musu akan cewa an ɗauki sojoji in ba da in ba wata manufa ba.
To malamin Barkinu, da fatan za a daina haɗa siyasa da hukumar al'umma musamman ma ƴaƴa mata ko ku na ce ma ko da ma wani irin mutum ne ya kamata a daina haɗawa da siyasa kamar yadda kuka ce. Mun gode wa kowannen ku da gudunmawar da ya bayar, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mun gode. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta janye daga shiga gasar ƙwallon ƙafar mata ta ƙasashe 12 da za a gudanar a ƙasar Turkiya a wannan makon sakamakon matsalar samun takardun visa. An tsara 'yan wasan na Super Falcons waɗanda su ne zakarun nahiyar Afirka za su fafata gasar a rukunin biyu tare da ƙasashen Faransa da Kosovo da Kazakhstan daga yau zuwa ranar 7 ga watan Maris a shirye-shiryen soma wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka na mata na wannan shekara. To sai dai kasar ta janye daga gasar bisa dalilin rashin isasshen lokacin nema da samun visa domin tafiya kasar ta Turkiya, lamarin da masu sharhi akan lamuran wasanni suka bayyana a zaman wani koma baya ga kasar da kuma musamman sabon kocin kungiyar Sweet Thomas Denaby. Dan wasan gaba na kasar Senegal da ke taka leda a kungiyar Liverpool ta Ingila, Sadio Mane ya sami kasancewa wanda ya fi zura mafificiyar kwallo a raga a zagaye na 16 na gasar zakarun Turai. An zaɓi kwallo ta uku da Mane ya jefa a wasan gasar ta zakarun Turai da kungiyarsa ta Liverpool ta doke FC Porto da cibiyar da nema a zaman wace ta fifice a zagaye na 16 na gasar. Liverpool na kan fafutukar lashe kofin gasar ta zakarun Turai karo na 6 a tarihi, shekaru 13 rabunta da daga kofin. Daga ƙarshe dai kocin kungiyar Arsenal ta Ingila Arsene Wenger ya soma batun barin kungiyar ta Arsenal, inda ya bayyana cewa mai yiwuwa ya ajiye karshen wannan kakar wasannin. Arsenal din ta kasa amfani da damar lashe kofin farko a wannan kakar wasannin bayan da ta sha kashi a hannun Manchester City da ci 3 da nema a wasan League Cup a jiya Lahadi a filin wasa na Wembley. Wannan kashin ya bada adadin wasanni biyu kenan a jere da Arsenal din take shan kashi a filin na Wembley a wannan kakar wasannin bayan da ta zama ta doke ta da ci 1 da nema. Manazarta sha'anin wasanni na ta'allaka wannan koma bayan da irin dadewar da Wenger yayi a zaman kocin kungiyar, inda suka yi sharhin cewa lokaci yayi da zai ba da dama ga wani kocin. A halin da ake ciki kuma, tsohon shahararren dan wasan kungiyar ta Arsenal Thierry Henry ya tabbatar da kudirinsa na maye gurbin Arsene Wenger a zaman mai horar da 'yan wasan kungiyar. Henry, wanda yanzu haka shine mataimakin kocin kasar Belgium, ya ce ya dade yana mafarkin zama koci a tsohuwar kungiyar tashi. Hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta ce ba za ta yi amfani da tsarin mataimakin alƙalin wasa mai kula da hoton bidiyo ba a gasar zakarun Turai mai zuwa saboda rudani da tsarin ke fuskanta. An gwada amfani da tsarin a gasanni da dama a wannan kakar wasannin, inda kuma yanzu haka ake duba yiwuwar aiki da shi a gasar cin kofin duniya ta bana a kasar Rasha. Shugaban hukumar kwallon duniya wato FIFA Gianni Infantino a 'yan kwanan nan ya ce yana da yakinin cewa amfani da tsarin zai samar da ingantaccen ci gaba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan watan ne shugaba Donald J. Trump ya rattaba hannu kan wata doka ta hukumar tsaron ƙasa ta Amurka da aka lakawa suna Blue Campaign ta shekarar 2017, wadda za ta taimaka wajen yakar safarin mutane da ma kare waɗanda aka yi safarar su. Wannan dokar da aka rattabawa hannu ranar 14 ga watan Fabrairu a hukumance za ta baiwa hukumar tsaron cikin gida ko ƙasa izini a karo na farko na dunkula ƙarfinta wuri ɗaya a ƙoƙarin da hukumar da a taƙaice ake kiranta DHS take yi na yaƙi da kuma faɗakarwa kan safarin mutane. Aiki tare da jami'an tsaro da gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu, wannan kamfe zai tallafa wa ƙoƙarin da hukumar ke yi don kare 'yancin walwala da masu ci da ƙarfin wasu gaban shari'a. ta wannan kamfe hukumar tsaron gida ko DHS a takaice za ta wayar wa al'umma kai kan safarar mutane amfani da haɗin gwiwar da take da ita da albarkatun da take da ita na ilmantar da jama'a ta yadda za su gane masu safarar mutane kuma za su gaya wa jami'an tsaro idan suka yi kicibus da masu safarar mutane dokar ta blue kamfe zai aiki da wasu sassa na hukumar DHS kamar sashen bincikenta jami'an custom da jami'an tsaron kan iyaka da cibiyoyi da suke horas da jami'an tsaro da wasu da za su horar da jami'an tsaron da wasu masu ruwa da tsaki domin ƙara gane masu safarar mutane da kuma bada kariya ga waɗanda aka yi safarar su kana da kawo masu safarar gaban shari'a wannan dokar za ta ƙarfafa wannan shirin yaki da safarar mutane da tuni wannan hukuma take yi DHS na da alhakin binciken masu safarar mutane kama su da kuma bada kariya ga waɗanda aka yi safarar su DHS na bada taimako ga waɗanda ba 'yan asalin Amurka bane da aka yi safarar su DHS na amfani da wanda aka zalunta domin yakar safarar mutane waɗanda zai bada damar ganowa da sabunta waɗanda aka yi safarar su tare da yin bincike da hukunta masu safarar mutane Hukumar ta san cewa zai yi wa waɗanda aka yi safarar su wahala su fito su bada haɗin kai da jami'an tsaro saboda tsoron da suke tattare da shi domin haka hukumar tana da ƙudurin ci gaba da taimakawa waɗanda aka yi safarar su har sai sun samu nutsuwa A ayyana watan Junairun shekarar 2018 zaman watan yaƙi da bauta da hana safarar mutane, shugaba Trump ya ce safarar mutane laifi ne wanda ya saba wa tsarin rayuwarmu ta bil'adama. An kiyasta mutane miliyan 25 da yanzu haka aka yi safarar su don sa su karuwanci da wasu ayyuka a cewar Mr. Trump. Masu safarar mutane na yin alƙawarin samar da rayuwa mai kyau da samun dama iri-iri ga waɗanda suka yi wa tarko wanda daga ƙarshe babu abin da suke gani illa bautarwa ta kamfe ɗin hukumar tsaron ƙasa ya ce duk Amurkawa za su koyi yadda za su gane masu safarar mutane da kuma yadda za su kai ƙara ga hukuma Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
Okay, shiki. Ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bada umarni a yau Litinin na tsagaita wuta domin ayyukan ceto daga farmaki da jiragen yaƙi da Moscow ke kaiwa kan 'yan tawayen Syria. Tsagaitawar ta sa'o'i 5 domin ƙyale fararen hula su tsere daga batakashin da ake yi a kusa da Damascus. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce daga gobe Talata Rasha za ta tsagaita wuta daga karfe 9 na safiya zuwa karfe 2 na rana a gugun yankin domin kada a ritsa da fararen hula. Umarnin na Putin ya zo ne kwanaki 2 bayan an fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta mai tangal-tangal ta Majalisar Dinkin Duniya a fadin Syria wanda kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya baki ɗayansa ya nema. Duk da haka an ci gaba da fada a gabashin Guta da ke bayan garin Damascus babban birnin Syria inda rahotanni suka ce an kashe akalla mutane 10 a yau Litinin kamar yadda 'yan raji suka bayyana sakamakon ci gaba da har-haren bom da jiragen yaki da wasu makamai ke kaiwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a shirye gwamnatinsa take ta tattauna da Koriya ta Arewa amma ƙarƙashin yanayi da ya dace. Ya gargaɗi hukumomin ƙasar Pyongyang cewa idan ba su yi watsi da shirye-shiryenta na makamin nukiliya da makamai masu linzami masu cin dogon zango ba, hakan yana iya kaiwa ga mummunan asarar rayuka wanda babu hankali da zai iya tunani ko kuma yawansu ba.
To ma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safi ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Naziru Ahmad Hausawa wanda ya taimaka min da Julie Lethes Creation wacce ta haɗa sauti kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin Voltec wanda aka fi sani da zanga-zanga. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.